Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullun ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
A yayin General Buhari ke jawabi a Chatham House London kan muradunsa na tsayawa takarar shugabancin Najeriya, shi kuma shugaba Jonathan ya kai wata ziyarar ba zata ce ba ga Damobi da nufin karfafawa sojoji gwiwa kan yaki da Boko Haram.
A command our armed forces and security agencies.
Ungiyar kwato matan Chibok ta yi juyayin cika shekara ɗaya da kashe dalibai da dama a sakandaren Buniyadi. Ado Buniyadi na daga waɗanda aka kashe yayansu a ta'addancin.
Muna roƙon federal government ta ɗan miƙe ƙafanta ta taimaki mutanen da suke wayannan guraren saboda su matalakawan gurin su san lallai suna da federal government.
Masanin tsaro Manjo Shinku na ɗari-ɗarin gaskiyar gwamnati kan yaƙi da Boko Haram biyo bayan dirar mikiyar su a Gombe.
Za su shigo gari su irin wannan abu musamman ma na watsa na takardu a ce ba kama kowa ba, ai dole a zargi gwamnati da hannu a ciki.
Sufitu Jinu na ɗan sanda Suleiman Abba ya bada umarnin binciken waɗanda suka yi wa Farfesa Falaki na Jami'ar Ahmadu Bello kisan killa. Tsoffin shugabanni da shugaba Jonathan sun yi da fifiya Sokoto don taya Alhaji Shehu Shagari murnar cika shekara 90 a duniya. Nasura da Maili Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu dunguma zuwa zauranmu na tattaunawa. To sai dai yau za mu jinkirta ci gaban tattaunawar da El Hikaya ke jagoranta a Abuja zuwa sati mai zuwa. Yau za mu kawo tattaunawa da shugabannin kungiyar rajin samar da jituwa tsakanin musulmi da kirista da ke garin Kaduna, Najeriya, Imam Muhammad Nurain Ashafa da Rabaran James Uye, waɗanda suka halarci wani babban taron ƙasashen duniya na tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi musamman ma kirista da musulmi wanda aka yi a birnin Washington DC na Amurka a wannan makon. Sheikh Ashafa ya fara bayyana mana makasudin taron.
To alhamdulillahi, kamar da ka sani sunana Muhammad Nura Ashafa, imamin masallacin Ashafa cikin Tudun Wadan garin Kaduna da kuma dalilin shugabanni na wannan kungiya ta wanzar kyakkyawan fahimta tsakanin al'umma. Babban makasudin zuwa nan a wannan ƙasa shine maganar neman mafita a cikin halin da ake ciki a duniya gabaki da na husuma, wai ma ta fuskan addini ko ta fuskan kabilanci ko ta fuskan launin fata wanda yake daban-daban gayi nan a ko'ina, kuma duk abin da ya faru sai a koma karfin tuwo domin magance ta. To na biyu kuma, karatu ya nuna cewa hikimar cin hukumomi na duniya daban-daban sun amfani da karfin tuwo bai biya bukata ba, sai sa aka ce to me ye wani mafita. Kuma mun gode Allah haka da haka mafitan da mu muke kira akai tuntuni cewa wannan karin magana na iyaye da kakanni duk abin da sannan a hankali bai baka ba, karfin tuwo bai iya baka ita. Shine muke ganin cewa babban hikima dole ne a zauna a yi sabon lalle na tattauna cikin al'umma. Wannan shine makasudin zuwa.
Yawa to Imam, kafin da saki dawowa gare ka, ko Reverend James zai iya tabo wani abin da yake ganin watakila ba a tabo ba kafin mu ci gaba?
Nagode, kira da aka yi na musamman wanda shi shugaban kasan wannan kasa gaba ɗaya na cewa a koma a duba a hukunce kuma a duba kuma a kungiyance kuma jama'a na gari unguwa su nemo hanya da za su tinkare bala'in nan da ke zuwa ta hanyoyi daban-daban wanda shi abokin aiki na Malam Ashafa ya riga ya faɗa, a ga yaya mutane 'yan unguwa za su iya biyowa hanyoyi da za a magance tashin hankali, kuma su duba cikin kasansu a bi a ga yanda za a hana aukuwa ko yaduwa ko kuma samun mallakan hankali na matasa su shiga irin dabi'a wanda yake tinkasa kuma yake so ya sha karfin duniya yanzu. A ga yanda za a yi ta matasa, ta iyaye, ta shugabannin addinai da hukumance ma.
To kafin na dawo gare ka Rabaran Wuye, ko Imam Ashafa zai dora kan bayanin da shi Rabaran Wuye ya yi?
Babu shakka abin da za mu daura kai shine cewa duk wannan musibin da yake faruwa a musulunce, Manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa kiyamar Allah ba za ta tsaya ba, to sai ya kai matsayin zubar da jinin bawa ya zama biyu ahu. Ma'ana anan sai kawai kace ta yawa cikin mutane. Na biyu, zina ta zama abin ado a cikin mutane. Na uku, zalunci ta yi kamari a cikin mutane. Inda kake tsammanin a samu wuta a makera, sai wuta ta koma masaka. Wannan da lokacin da muka ga wannan bala'in ta yawa haka nan, to mu san kiyamar Allah ta fito. To meye mafita mai manzo yake mu gina akai? To irin wannan shine mafiya magabata mai yawa waɗansu cikin malamai masu kamanta. Cewa mafitan da ya kamata a yi ba daga hammata bane, ba tsawakin tuwo bane, shine kuma kiran nan da aka kira malaman duniya gabaki da da manyan shugabannin duniya, wanda ga munan ga Saudiya, ga Bahrain, ga Egypt, ga Indonesia, ga Malaysia, duk sun zo da manyan malamai da shugabannin kasa. Ana tattauna shin meye al'adance ga masu al'ada, a addinance ga masu addini meye mafita. Mu ko arewaci ta Najeriya, da inda muka fito, mun san muna da mafita guda biyu kyakkyawa. Muna da mafita ta kyakkyawa fuska ta al'ada, kuma muna da mafita kyakkyawa ta fuska ta addini. Wajen magance irin wannan musiba in ta zo, wanda ya kufanci zubar da jini da kuma cin fuska da bata duke na al'umma gabaki da.
Yawwa Imam, kafin da sake dawowa gare ka, bari na koma ga rabaran wuye. Shin rabaran wuye a wace shawara kuka gabatar ma wannan taron, sannan kuma me kuka karu da shi daga abubuwan da sauran wakilai suka gabatar a wurin taron?
Da farko mun samu sanar da su cewa wannan masifa fa da take faruwa musamman a arewacin Najeriya da ya shafi kasashen nan guda hudu, to za ta iya kawo gurgunce tattalin arziki ba ma na kasar Afrikiya ba, tana iya shafan duniya gaba daya. Domin haka dole ne a hobasa a samu ne jinsi ko kuma a samu wani cibiya yanda za a iya tattauna loto loto, a yi bita akan mafita wanda zai daure ya zama na mutane na al'umma. Na biyu da wannan, mun sanar musu da cewa kuma dole ne a wannan ƙasa sai su ce dole idan addini da siyasa da wayansu a makamantan su yi hannu riga. To na mun lura cewa raba wannan hali na bi da gwamnati ko kuma na mulki da cire ta gaba ɗaya daga addini yana iya kawo illa a irin wurare da muke. Don haka a samu fahimtar wannan, a fito da wani sallo wanda zai iya bada mafita ga mutane su iya fakewa a ƙarƙashin addini wanda aka samu da shi a ƙasar Afrikiya. Sannan mun samu sanin cewa a gane wannan abin da ake gani kaman addini ne, ba addini ne kadai ba. Har ga yanzu matasa mutum indai shi namiji ne a wayansu ƙasashe baya iya fita hanya ya ratse kauye, yana tsoron za a kama shi a sa cikin wani hali wanda shi ba shi yake so ba. Amma a yau muna godiya ga Allah mai kowa mai komai cewa ira ababan da muka fara nunawa har ma a jihar Bauchi gwamnati ta mai da shi kaman doka, cewa zaurin sulhu wanda muka kira shi da Turanci da mediation tent yanzu sun karba, ana shiga unguwa unguwa. In an ga matashi wanda ke da hali wanda yake iya za a mallake shi ya guje ta hannun hagu, sai a je a yi mishi tarbiyya cikin al'ada da addini a dawo da shi kan hanya.
Yawa Sheikh, kafin na zo gare ka ka muna sallama ko ka yi sallama masu sauraron mu, a rabaran a takaice tunda lokacin mu ya kure, me yan Najeriya za su amfana da wannan taron da kuka yi, kuma wani albishir kuke da shi ga yan Najeriya?
Nagode. Da farko kaman da ayan Allah ya ce mu nemi zaman lafiya da dukkan mahaluki a doron kasa tare da rayuwa mai tsarki, in ba haka ba za mu ga Allah ba, da kuma kada mu yadda ɗacin zuciya ya mamaye mu har ya tsira ya sa mu yi wasu abubuwa da za su hana mutane ga kaiwa ga imani cikin Ibriniyawa sura 12 aya 14 zuwa 15. Mun ji mun kai gida cikin kungiyar mu muna da hanyar balagar da irin waɗannan sakunta hanyar sadarwa na zamani da shi. Dole ne kowa ya sani ga su majigi ga menene ga yafewa da ake a can Sweden, yanda ake kira mutane sun dawo a kawo su kan hanya. To irin wayannan abun zamu je mu tallata mu ballagar ga gwamnatin Najeriya, in ta karba a samu yanda za a shigar da yara wayanda sun shiga wannan hali ba ta son su ba, ko kuma ta wani hanya wanda an baka musu tunani ne.
Yawa rabaran, to a gurguje Imam, muna sauraron sallamar ka da albishir ɗinka ga yan Najeriya.
Babban albishiri na shine ya ku yan Najeriya, zabe na zuwa a gaban mu, da wanda ke takara, da wanda ke neman takara, da gwaninsa, da wanda ke da alfahari da gwaninsa, muji tsoron Allah cikin al'amuranmu, muji tsoron Allah cikin al'amuranmu. Muji siyasa ta zubar da ni, wallahi ya isa kana siyasan cin fuska, siyasan cin mutuncin juna, siyasan yaga mutuncin juna, ta isa kana. Mu kiyaye, mu san duk abin da muka yi a duniya za mu koma gaban Ubangijinmu, kuma Allah zai kama kowane bawa akan abin da ya aikata a bayan kasa. Najeriya ta girme kowa, ta fi gidan kowa, ta kuma fi uban kowa daraja da kima. Saboda haka duk abin da za mu yi ka mu tabbata kasar nan ba mu wargazar da ita ba, dan haƙƙi ne na ƴaƴanmu da jikokinmu. To Allah shi sa mu dace. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Muna cewa salama ta almasihu ta kasance tare da ku, da fatan cewa za a yi zaɓe lafiya Allah ne ke sawa, Allah ne ke cirewa. Dogara ga Allah duk sakamakon da ya fito na Allah ne.
Haka fa, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban tattaunawar da Ezekiel ke jagoranta a Abuja. Da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron na gaba, muka zo babin sauraron dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kare arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Dr. Ahmad Gumi da ke garin Kaduna da kuma Rabaran Ubali Ibrahim Nuhu na majami'ar Ikwa daga Bauchi. Da farko dai ga Sheikh Dr. Ahmad Gumi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wato abin da nake bayyana wa jama'a shine cewa baya halatta mutum ya dauki makami ya kashe mutum tari ko da wannan rai an mata hukuncin kisa Allah ya rubuta wannan ne akan masu hukunci, amma shi mutum bai da halaccin ya dauki makami ya kashe wani, shi wannan abin da addini ya nuna kenan. Kuma wanda ya dauki makami ya kashe wani, ne wannan musulmi ne, Qur'ani ya nuna wannan zai dawwama a cikin wuta ba zai fita daga gareta ba. Sai kuma ba musulmi bane alhali kuma an yi alkawalin za a zauna da shi lafiya, to shi ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya nuna ko kashin aljanna ba zai ba.
Shi ma Rabaran Nuhu ya ce sai an yafi an kuma sasanta muddin ana son a ci moriyar zama tare a arewacin Najeriya.
A jama'a, ɗan uwana, ɗan arewa, barkanmu da warhaka, musamman ɗan arewacin Najeriya. Sunana Rabaran Ubali Ibrahim Nuhu, na fito daga majami'ar Ikwa Church a nan kaga dama Bauchi, daga Bauchi a Najeriya. Ina so in yi tsokaci ne game da halin taɓarɓarewar zaman lafiya a ƙasarmu ta Najeriya, musamman a arewacin Najeriya, domin halin da muke ciki ya kai wani matsayin da duk mai hankali zai zauna ya yi tunani mai zurfi a kai. Misali, a arewacin Najeriya ne kaɗai za ka ga rikici tsakanin manoma da makiyaya. A arewacin Najeriya ne kaɗai za ka ga rikici tsakanin kabila da kabila. A arewacin Najeriya ne za ka ga rikicin 'yan siyasa ya rikide ya zama rikici na addini. 'Yan uwa, ina ne za mu je da irin wannan? A matsayinmu na malaman addini, musamman ni a matsayina na malaman addinin Krista, ya zama dole mu yi magana, domin koyarwar littafi mai tsarki tana nuna mana cewa duk idan mulki ya rabu gida biyu yana gaba da kanshi, to lallai lalacewar wannan mulki ya zo. Haka kuma in gida ya rabu a kan gaba, to gidan nan fa zai baje. 'Yan uwana, 'yan arewa, mu gaya wa juna gaskiya. Littafi mai tsarki na cewa ka san gaskiya, gaskiya ce kaɗai za ta 'yantar da kai. Mu fa 'yan gida ɗaya ne, idan muka yi wasa, halin da muka samu kanmu a ciki ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba. Na farko, irin zaman da muke da shi a da, yanzu fa babu. Cuɗanya da muke yi a da, yanzu fa babu. Mun kai wani lokaci fa da yanzu rigingimin nan sun raba mana unguwanni, rigingimin nan sun raba mana makarantu. To ina ganin cutar da wannan rigima take mana fa ba na wannan zamani da muke a ciki bane, fa na zamani na gaba ne. Domin idan ba mu ɗaga ido mun dubi waɗannan illoli mun magance su ba, to mu sani fa 'ya'yanmu da muke haifa kowanne suna rayuwa a cikin unguwannin su daban, su yi karatu daga makarantar renon yara har zuwa jami'a. Kowane addini da kake gani a Najeriya suna da wannan makarantu. 'Ya'yanmu ba su san juna ba, ba su san haƙƙin makwabtaka ba, ba su san yadda za su yi zama da juna ba. Sannan mu ce waɗannan 'ya'ya da muka haifa su ne za su haɗu su yi mulkin ƙasar nan nan gaba? Wannan fa ba zai taɓa yiwuwa ba fa. Dole mu zauna mu dubi wannan mu magance shi. Sannan wata illa kuma da muka yi makanmu shi ne tattalin arzikin ƙasar nan. Yankinmu ya koma baya. Noma muke takama da shi a arewa. Mun zo rikicin makiyaya da manoma ya zo a ya gagar a magance shi. Harkokin kasuwancinmu sun tsaya cik. An ƙona kasuwanni, an lalatar da dukiyoyin jama'a, kai da dai sauransu. To sai ina ganin kamar illar fa da muke ta ƙara shiga ciki fa ba ma buƙatan wani ya zo daga wata ƙasa ya zo ya gaya mana. Mu ya kamata mu zauna mu dubi waɗannan illoli ɗin. wata illa kuma shine masu saka jari fa ba za su zo arewacin kasar nan ba, dan babu mai hankalin da zai dauki arzikin sa ya je ya sa a wurin da akwai tashin hankali, wurin da babu zaman lafiya, mutum kuma wai ya dauki arzikin sa ya je ya sa. To lallai wannan ba zai yiwu ba, kuma muna gani da idan mu ba sai wani ya zo ya ce mana ga abin da yake faruwa ba, a'a mu ne za mu tashi mu magance waɗannan illoli. Ubangiji ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a yankin mu na arewacin Najeriya, ya ƙara tabbatar mana da haɗin kai tsakanin musulmi da Kirista. Allah ya sa mana albarka. Nagode. Allah ya taimake mu.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan zubin. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.